sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ne yace man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, wanda diye da ni manzon Allah alaihi salatu wassalam cewa ni ne gidansa ne, sayyidina Ali ma mai gidan shi, ba zai ka yadda da manzon Allah matsayin mai gidanka ba, lazimi haka sai ka yadda da cewa sayyidina Ali shi ma mai gidanka ne. Mu ahlus sunna mun yadda da daren sayyidina Ali kuma a matsayin mai gidanmu muke kallon shi bisa tsarin da shari'a ta tabbatar insha Allah. Allah ubangiji ya samu dace. Wannan sa daga cikin falaloli wanda suke sinke banta da sayyidina Ali wanda mala ya kawo ana. Wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi da isnadi ingantacce. Saniyan bangare na biyu ma'a alil bait akwai falala wacce ta tabbata daga sayyidina Ali akan sayyidina Ali shi da sauran mutanen gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Minha daga ciki akwai an Zaid ibn Arqam qala خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغدير يدعى خما من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا من أينهم هدبا أونولي ونغدير شيني وتوتبت فما عندك أرواي كتاروهك يدعى خما وانك تمشي غدير خم بين مكة والمدينة وانك تكاننغر مكة أكن هنية زوا مدينة. فقال سيمن زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتي أيها الناس يا كو جماعة إني تاركم فيكم الثقلي زنبر مكو أبوبوا قدابي ما سنوي أحدهما أكبر من الآخر تيدا قتكين سياق لين جرمن درجة فذكر كتاب الله وخص عليه وحب عليه. سيمن زن الله صلى الله عليه وسلم يأنبت القرآن ya kuma kwadaitar game da darajar riko da alqur'ani da karanta shi da aiki da shi. Kuma kala sannan sai ya ce wa ahlu baiti da mutanen gidana udhakkirukumullahi fi ahli baiti, ina ainihin wato gama ku da Allah dangane da al'amarin mutanen gidana. Wa udhakkirukumullahi fi ahli baiti, ina gama ku da Allah ina jan kunnan ku ya ku jama'a ku kula da mutunci da karamin mutanen gidana. Kaga sayyidina Ali a matsayin shi na daya daga cikin ahlul baiti, wannan karama ta hada shi da sauran ahlul baiti radiyallahu anhum ajma'i. Qila li Zaid ibn Arqam, sai aka tambayi sahabi mai riwaya Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu, aka ce masa wa man ahlul baiti, su wane ne ahlul baitin rasul alayhi salatu wassalam. Qala sai yace الذين حرموا الصدقة سني ودن دا اكا چه حرام نيسة صدقة آل علي آل جعفر وآل عقيل وآل عباس يچه متى ننجدن سيدنا علي دا متى ننجدن سيدنا جعفر دن علي دن عبد المطلب جعفر دن عبي طالب دكو متى ننجدن علي دن عبي طالب عقيل دن عبي طالب دكو متى ننجدن عباس دن عبد المطلب رضي الله عن العباس. Qila li Zaid, sai aka ce ma Zaid a kullu ha'ula'i min ahli baiti, yanzu duk waɗannan mutanen ahli baiti ne gaba ɗayan su? Qala na'am, yace kwarai kuwa dukan su ahli baiti. To kaga da fassarar sahabi wanda shine mai riwaya hadisi, ahli baiti ba su takaita akan mutanen gidan sayyidina Ali ba, mutanen gidan Abbas ahli baiti ne, mutanen gidan ainihin aqilu musulmai ahli baiti ne, mutanen gidan Jafar musulmai ahlul baiti, waɗannan gaba ɗayan su ana ci musu ahlul baiti. Sannan matan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ahlul baiti, ƴaƴan gidan shi su ma ahlul baiti ne, kai agolaye ma na gidan shi ahlul baiti. Wannan shi sayyir magana, bararrun bayi ma waɗanda suka rayu a gidan ahlul baiti ne, domin a cewa ake maulal qaum minhum, bararran bawo mutane ɗaya daga cikin su. Ina fata mun fahimci wannan. Sai dai daraja kowa akwai tashi gwargwadon kusance shi, kamar sayyidina Ali dinnan ya tabbata ya fi kowa daraja a cikin ahlul baiti dinnan. Saboda mene? Saboda kusancin shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen farkon musulunta, da kuma taimakekeniyar da suka yi wa juna shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda, da kuma bayan shiga musulunci irin yadda ya zage wajen musulunci. To a musulunci kullum ana duba darajar falalan gabatuwa. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة إلى الذين أنفقوا من بعد وقاتل ولم نسكي كيد بيوتي يسو تنكافن ياكي تنكافن هجرة
suka yi jihadi sun fi daraja akan wanda suka yi musulunci bayan hijira bayan fatu Makka. Wa kullal wa'ada Allahu al-husna, duk dake kowa Allah mishi alƙawarin aljanna, amma dai wannan sun fi daraja. Haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi yace shuwagabanninku a jahiliya sune shuwagabanninku a musulunci idza faqihu, inda suna da ilimi. Ma'ana za a samu mutanen gari gaba ɗaya su musulunta, to ba za a canza musu tsarin shugabanci ba, sai a ce wanda suke shugabanninku su ci gaba da shugabancinku musamman suna da ilimi. Ma'ana girma yana tabbata ma wanda ya samu sabq ko yaya ne, yadda ka gari ana a gidan soja, ko da wani captain ne, wani ma captain ne, amma wannan ya riga samun promotion na captain, yana gaba da wancan. To haka wannan sahabi ne, wannan ma sahabi ne, amma wannan ya je Badar, wannan kuma ya musulunta bayan Khaibara, to darajar su ba daya bace. Ina fata mun gane wannan. Allah ya shirya da mu. Da haka waɗannan dukan su ahlul baiti, dukan su kuma suna da wannan falala waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ainihin mas'ala game da su. Wannan hadisi yadda ka ji shi shine asalin ingantacce game da mas'ala ta fadiyya ta gadir qum, da su waɗannan suke faɗa waɗannan jahilan na 'yan shi a Najeriya ba su ma iya faɗan sunan wurin ba. Abin da ya faru jama'a a musulunce ba shi'a ba shine wannan wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a wurin, kamar da ya tabbata a cikin tarihi ranar 18 ga watan Zulhijja, bayan ya dawo daga aikin hajjin bankwana ya wannan hudu ba ya ambaci wannan falla ta albaiti, ya kuma ambaci falla alqur'ani, wanda kuma shine ma ya falla albaitin din da shi ya fara, da yace ahaduma akbaru min al-akhar. Allah kaga ba ruwan shi a ba sa tana manzo Allah ya ambaci falla alqur'ani, ba sa hada ta alqur'ani, ba sa karanta shi, ba sa aiki da shi. Me suka damu da shi shine dayan magana, saboda wani gili da ke cikin zuciyarsu, kuna fahimta kuwa? Abu biyu annabi ya ambata, yace daya ya fi daya daraja alqur'ani, sannan ya ambaci ahlul bait, amma sai suka rike iya na ahlul bait, sannan suka kara kayya guda 1000 akai, 1000 da kwaya daya ma suka manta da alamalin qur'ani. Kai cewa ma suke qur'ani akwai ƙarya a cikin shi, akwai ragi, sabai sun fito da 1/10 ne kawai. Karanta littafin tafsirin Qummi zaka ji irin wannan ƙarerai, saboda yana da aqida ta tabbatar da alqur'ani cewa an bata an yi waye. An karanta ya ruwaito cewa wai an karanta aya a gaban Ja'faru Sadiq cewa waɗannan da aka ce sahabbai da Allah ya kira su da cewa sallallahu alaihi wasallam, aya ta tafi mun da Allah ya ambaci sahabbai da ta falala ulaika allazina hadallah, ba nan bane na manta aya da yace kawai sai ce ai a imma ake nufi kuntum khayra ummatin, yes kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas, talibai suka ce mishi yanzu wanda suka kashe kan suka kashe Hassan suka kashe Husaini suka yi ma Aliyu kaza suka yi wa Aliyu kaza, a ce kuma sune kuntum khayra ummatin, yace ku rabu da su, ai ba khayra ummatin bane, khayra a immatin muna karantawa ne kawai don tikiya. Wai Ja'faru Sadiq ne ya faɗa ya cikin tafsirin Qummi. To irin wannan suna nan da yawa cewa an canza alqur'ani, wai khaira a'immatin sune 12 nan uku da din nas, wai sai ce ba ka ganin kofin su ta mura bil ma'ruf wa tanha 'anil munkari kaza 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 kaza. To da su ba ruwan su da alqur'ani, tare da cewa a hadisin Gadir Qum manzo Allah sai ya bata alqur'ani, gashi na muka ji ya ce aka ji ya ce wa habba alayhi, ya kwadaitar ya girmama al'amarin da alqur'ani, karanta shi, haddace shi, yin aiki da shi, bibiyar ma'anonin shi, tadabburi da daukar shi a matsayin asalin doka da asalin hanyar kafa shari'a. An rabu rusu da wannan na lamun ce maka ba za ka samu kwaya ɗaya alarama wanda zai iya sallar dare ya mutane tilawa sallar dare a cikin waɗannan gungun 'yan iskan masu yawa ciki ba, na rantse da Allah. In kuma akwai shi ya zo nan a jami'ai baki irin na 'yan musabaka babu, kuma duk garin nan ko duk ƙasar nan ka zo ka nuna mana makarantar 'yan shi'a ta da alqur'ani, babu 'yan ɗariƙa na yi, 'yan izala na yi, 'yan kowa na yi, da 'yan bid'a da ahlus sunna kowa na yi makarantar da alqur'ani, kuma kowa ana ganin wani a cikinsa a ce wannan Allah rahma ne, kuma a dinga bashi girman da ake ya kamata a ba ma da can alqur'ani. Amma ka taɓa ganin 'yan shi'a an ce Allah rahma, sai a wannan Allah rahma ne kuma ya zaki sabai, ka taɓa gani? Babu, saboda ba ruwansu da alqur'ani. kuma mu dinga fahimtar nazariya. Kun ga magana da muka kwanaki game da sutura, musulunci an ce a sa farin kaya, su kuma sun ce a sai dai baki. Yanzu sun haramta mutane sa bakin kaya, kowa na kyama saboda ka ganka da su a lokacin cewa kai ma dan iskan gari ne. Saboda kana neman aure sai a hana ka, kana siyasa ba za ka samu ba, kana da mutunci a cikin al'umma sai mutunta kai dire da ran kana sa bakin kaya, musamman da waɗannan watannin na Muharram, Safar da sauransu. To haka an ambaci Alkur'ani babu ruwansu, amma an ambaci Al-Baiti sun wuce makaɗi da rawa. Manzo Allah ya gama wannan magana aka wuce, sai shi'a suka zo suka ɗauki wannan a matsayin wani addini na musamman, suka rubuta littattafai a kai, suka yi ƙarerai karanta littafin Adiyatu wa Nihaya na Ibn Kathir, kai karanta littafin Al-Imamatu a abin nan, Al-Imamatu wa Nas, da kuma Anna na Faisal al-Nuri kenan, akwai kuma littafin ainihin wato Al-Imamatu fi Dawi Kitab wa Sunna na Ibn Taymiya, da littafin Sharh Tawawiyya na Ibn Jibrin, da littafin ainihin abin nan Minhajus Sunan Nabawiyya na Ibn Taymiya din, da mutasar din shi na Zahabi. Zaka ji bayanai dalla-dalla game da mas'alolin da suka faru da rigingimin da aka yi, da inda aka kwana game da mas'ala ta Gadir Qom. Har yanzu ya zama biki, in za ku zo da kyau suna yin wata sallah bayan sallar musulmai, babbar sallah da sati ɗaya. Daga yanzu ba ka lura ka lura, bayan sallah da sati ɗaya suke yin tasu sallah, ita ce Gadir Qom 18 ga wata. Za a zo a taru a yi ta rawa, ana iskanci ana fasikanci, a kwana ana nishadi, ai duk abin da za a yi ma sha da ra'ayi, wai da sunan ana tunawa da ranar da wai Annabi ya ayyana Sayyidina Husayn, yace Sayyidina Ali yace wai shine magajin shi, su kawo ƙarerai su faɗi falalar shi, cewa wanda ya azumin ranar yana da falala kaza, wanda ya ciyar ranar yana da falala kaza, wanda ya ziyara ranar falala iri iri ta ƙarya, suna nan a cikin tafin su, suna nan a cikin tafin ainihin usulul kafi da fuhu. Waɗannan ƙarerai duk mai karatu da bincike ya san su jama'a, ba mallan a zo ana faɗan su bane, amma mutane sai su karanta waɗannan wuraren su ji bayanai. Kuma littafan nan na Faisalul Nur suna nan akan internet, sunan website ɗin kenan Faisalul Nur, wani malami ne masanin shi'a wanda ya musu kata-kata babu ɗaya kafa. Akwai littafai akan wannan website ɗin sun fi guda 1000 wanda suke raddi akan aƙidar shi'a da bayyana sharrinsu. Kawai da kaje ka buga faisalulnur.com ko ka buga da larabci ko ka saka a Google search engine zai kawo maka ainihin wato asalin addireshin, ba zan yi sanar asalin addireshin ba. Akwai littafin fnur, yes, fnur.com, fnor.com, za ka samu bayanai da dama, za ka iya kuma downloading na sautiyat da mar'iyat, wato abinnan video clips kenan, da audio da kuma text, iya waka musamman ɗaliban da suke da ainihin wato kulawa da bincike yana da kyau su karanta abubuwan da ke cikin wannan wuraren. Tuni an gaba da waɗannan matsalolin, asalin abin da ya faru fitira ce aka samu. Idan ka karanta nasu addinin, abin da suke cewa wai a cewarsu sintiri, saboda hauka irin tadin shi'a jama'a wacin ana Makka, Allah ya saukar da aya cikin suratul Hud, Allah yake cewa ya rasul balligh ma unzila ilayka, ai wannan ma'ida ne ko, da Allah yake cewa fala'allaka tarikun ba'da ma yuha ilayka wa dha'iqun bihi sadruk, halaka nan kana koye wani abu da aka aiko maka, kana jin zafi a ranka, baka so ka fada ko, wai Allah ya tuhu manzo Allah da wannan magana. Wannan suratul Hud ce ko Makkiya ce, ba ta da alaka da wannan ƙarya nasu gaba daya, ta magana ne akan irin yadda manzo Allah sai sai yake fuskantar tashin hankali da mutanen shi. Shi yana kallon ya kawo musu alkhairi, su kuma suna cewa ƙarya yake, suna cewa ba gaskiya bane, suna kaza, shine Allah ya ta faɗa mishi wannan magana. Ganin ba nan kada ya faɗa ba, ya faɗa cikin ainihin kafima, falallaka bakhi'un nafsaka ala athari lam yu'minu bi hadha alhadith atafa, saka je kashe kanka da sun yi imani ba kanka aka fara ba, ayyu annaba wahayi sun ƙaryata mutanen su. Wa kadhalika ma atallazina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun, akai ta buga mishi misalai, aka da kashe aka ce mishi kadhalika lirthabita bihi fu'adaka, muna buga maka misalin annabuwa ne ya fuzo ya fada an kashe shi, annabuwa ne ya fada an ƙareta, annabuwa ne ya fada an mishi dariya, annabuwa ne ya fada an kore a gari, da hankalinka ya kwanta ka san ba da kai aka fara ba. Wannan ita ce sunna Allah game da kafirai da kuma masu wa'azi, ƙaretawa da cin mutunci da sauransu, ba za su yi imani ba hatta yarawul azabul alim. To wannan irin tace kawai magana, amma sai suka alakata ta da wannan magana suka ce abin da ya faru kenan ana nan mutane sai Allah ya karace mishi wai ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika kai manzon nan ka faɗa mutane abin da aka faɗa musu cewa aliyu ne shugaba bayan ka ko illam tafal in baka yi haka ba baba lantar ta so wallahi baka isar da zakon Allah ba ko ba ana aya kenan agon na aya ka tuna irin inda wannan da ba isnadi shikenan kuma sai Allah sake saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum kuma wannan aya da ijma'in musulmai da kafirai ma kowa sun taso kare ranar fatuwa makka amin ranan aikin hajjin ban kwana sai suka ce wai taso kare a garin qum that is one week later kaga ƙarya bawahan wai Allah ya ce mishi cikan addini shine fadawa mutane cewa aliyu ne abun nan limami bayan shi su abun da bai da ne su kawai kina jam'iyya ce ta siyasa ƴan shi'a in kun lura dan mai da mai ƴan siyasa kawai dan takarar su ya kai labari by hook and by crook kawai ko da arziki abun da mu delegate shine dan takarar su ya kai labari ba ga bari abun da mu ƴan siyasa dan takarar su ya kai labari wallahi haka ƴan shi'a to ana nan wannan abun ya zama musu addini shikenan suka yi ta yada shi aka zo aka samu wani juyin juyo hali a cikin gwamnatin musulunci shine akwai wasu ƴan shi'a marasa mutunci sune al-buwai bil akhas akwai mu'izzuddin ibn buwai wanda wannan mutumi abin da ya faru jama'a shine wani tarihi ne da tsauni bari mu taƙaita shi kwarai sarakunan musulunci ya dole banu abbas suna ta rigima tsakanin junansu yau a kashe wannan gobe a wancan juyin mulki gobe a kama wannan a kashe sai wannan ya hau mulki wannan su mishi tawaye irin dai abin da annabi yake cewa za a yi ta rigingimu akan mulki innakum satarisuna alal imara to shi kuma wannan buwayin nan wani jarimi ne wanda yake komanda na soja ya je ya farmaki kafirai a kasar Farisa da can Far East Asia mai nisa ya ci nasara a kansu nan kuma a ta rigima a maqarul khilafa a Baghdad sai mutane suka ce suna ganin me zai hana ya zo ya kwanta da wannan rigima aka gayyato shi ya shigo da karfin soja ya zo ya kakkashe duk wasu wanda suke kawo rigima da aka sai halifan wannan lokaci shine al-muti'u lillah ya karbe shi hannu biyu ya bashi muƙami ya nada mai wannan taken namu izzud daula ya da ƴan uwan shi guda biyu kanne guda biyu aka nada wa ɗayan suna rukunud daula aka nada wa ɗayan suna azadud daula su kuma a hankali saboda suke jiya soja suke da ƙarfi saboda kuma suka kwace duka sarauta ta kuma nusu halifan kawai zama ceremonial ba shi da ta cewa in banda aka mai takarda ya sai ba shi da ta cewa ko fita zai ma sai an bashi izini yadda kan sarkin gargajiya irin ne zuɗin nan ga muƙami ga rawani ga convoy na dawa kai amma babu abin nan zartawa babu executive power haka suka mai da halifa ko kuma ƴan shi'a ne jal makiyasa bai daga suka fara fito da shi'ancin su a shekara ta ainihin wato 352 ba na manta bayan hijira shine suka kafa wannan doka ta bikin tunawa daga garin Qum ya zama biki yadda kaga ana bada hutun Easter da Good Friday da Maulidi da ranar sallah da waye a Nigeria national hutu go haka suka fito suka ilan suka ce daga yau din ranar 18 ga watan Zulhijja to hutu ne an hana gudu kasuwanni da wuraren ayyuka da ofishin gwamnati kowa ya zauna a gida a fito ayi biki ayi rawa ayi kida daga yau din ranar 10 ga watan ainihin wato Muharram kowa ya taka baki bakajen kaya fito yanka jikin shi mata su fito tsirara su ihu suka mai da wannan doka kuma su ne da mulki dole aka ci gaba da shi kuma mu ne yanzu a sarar mu muke hutu Maulidi ba sarar mu ba san muke na Kirsimeti ba sarar mu ba wanda kowa zai a sarar mu shi ne sallah babba da karama dan ya tabbata musulunci ko shi ma ba a ce ayi hutu irin yadda yake da wannan surar ba amma ya muka iya mun samu kamar cikin wata daula wacce take da irin wannan tsarin dole ko mun san aikin ka ba za a bude office ba ko mun san kasuwar karan da aka ce za a yi zabe dole ka hakura ka zauna gida ko za a yi dokar ta ba ci ko wane ne suka samu wannan nufuzin suka kwace dukiyoyin mutane suka halaka mutane jama'a ku je ku karanta littafin al-bidayatu wa nihayatu ibn kathir ku ji irin ta'annutin da mu'izzuddin yayi sai da mutane suka kai mu saboda bala'in yunwa da kishirwa a Baghdadza mutum zai sai da gidan shi sai abinci gida za ka tarka sai abinci sai da aka mutane suna cin naman kare kai sai da aka mutane suna fatan yara ƙarana suna zuwa su yanka su gaba su na rantsi da Allah sai da aka wuce ran sai da aka mutane suna cin mushe na mutum yana cikin bidaya wani haya sai aka zo kuma annoba ta yadi saboda an ci mugayen abubuwa wadanda da ya arzu ita bul bai kamata a ci su ba mutane suka dinga mutuwa ba kai ba gindi har aka rasa mai da zai a rufe gawar su haka ake barin gawar mutum da kasan gawar bera akan titi ta rike saboda shugabanci na yan shi'a suka wulakanta mutane suka daukaka al'amarin bid'a wannan bidoyin su ne hayyan da ake fama da su kan ta gafin tarihi kulafa na Imam Sudi yayin wannan magana kai har turawa waɗanda suke maciya addinin musulunci sun yi wannan magana akan cewa daga cikin matsalar da aka samu a tarihin musulunci shine al'amarin mulki da ya koma hannun yan shi'a wannan shekarun wannan shekara 100 da shekara 3 suka bata komai haka al'amarin ya zo ya faru sai da aka samu wasu wato sojoji as-salajika suka zo suka yi kata-kata da su sannan al'amari ya dawo dan gyaru duka sarakunan Banu Abbas da suka yi mulki a wannan lokacin ba su da wata cewa sai wannan yan shi'a su suke da ta cewa su suke iskanta da zaga dama a nan kasar babu da suke su yi ba kenan jama'a ba ku sani su ake yau duk mutanen musulmi sai mun ga ku tamana wannan iskanci muna yawo muna yawo da fakakken kaya ko kama hanya daga dama su ruka ta wuzariya da kafa kun wani zindiki kawai Allah ya shirye da mu to wannan shine ya maida abin ya zama biki a cikin addinin shi'a amma asalin gadir khum da ya faru shine iya kawo wannan abin da ya faru manzo Allah an ya da zango a wurin yayi hudba ya faɗi falalar wannan abu guda biyu ahlul baiti da falalar alqur'ani kaga baya ga wannan ai akwai abubuwa da dama da manzo Allah ya faɗi falalar su ina suke daga ku ba mutane ne masu san gaskiya ba ya ku yan shi'a ku daina suka baki kuna wani kurarin banza da wofi da sai ku dauko duk abin da annabi faɗi falalar shi sai ku ce sai kun yi biki akan shi ku ce qur'ani shi ma ku biki akan falalar shi sunna ku biki akan falalar ta duk wani sahabi ku mishi biki akan kamar gangare da cewa ne bakin cikin mutuwar Husaini of course sai da an kashe shi an zalunce shi radiyallahu anhu wa ardahu amma ba shine na farkon kacil a cikin musulunci ba an kashe wanda suka fi shi daraja daga ciki akwai Ali da ku kunye da shi ba ku yin wannan biki akwai Ja'far Sadiq Ja'far dan Ali dan Abu Talib wanda manzon Allah ya kashi da suna sayyidu shuhada Ja'far ibn Tayyib shi ma ahlul baiti in kun ce misali Usman da Umar ba ahlul baiti bane Ja'far ahlul baiti ne gashi mun ji hadisi me yasa ba ku tuna da rada aka kashe shi kaga da sarrai ne kawai Ja'far ibn Abi Talib na'am kan dan uwan sayyidina Ali Ja'far Tayyib wanda aka kashe a yakin Mu'ta wanda aka kashe shi da Abdullahi dan Rawaha da kuma ainihin wato wancan wannan uku ne sunan shi Zaid dan Sabi wannan su uku da jeshin Umara Ja'far da Abi Talib wannan manzo Allah ya ce mala'iku suna bashi aran fukafukan shi yana tashi yana fukafuka a sama da mala'iku suke Ja'far Tayyib shi ma ahlul baitin kashi shi akai shahidi a yaki amma ba ruwan su da shi sannan yanzu ka ji a iyanan din da aka fada ba a faɗi mutanen da suke donawa da sunan ahlul baitin din ba shi wancan takadarin akwai lokacin da yayi tunanin bari ya cira halifan gaba daya ya sanya wani daga cikin zaidawa jikokin Zaid dan Ali dan Husain wanda ake ce musu zaidiya cikin yan shi'a sai wasu da suka fi shankali suka ce mishi in ka kashe kanka wannan halifan kana juya shi ne saboda kai da jama'a ka kunya da cewa bai tantance halifanci ba saboda shi ba jinin Ali bane sai da cewa jinin Abbas ne shi ma ahlul baiti ne amma ba su yarda da wannan ba suka ce mishi idan ka cire shi ka saka jinin Aliyu yanzu to ba kai saka juya shi ba dan za a ce ya fi ka cancanta kana cewa za ka juya shi rigima za a yi sai ya ki saboda mene mulki yake so ba gaskiya yake so ba shi da gaskiya yake so sai ya saka jinin Aliyu tun daga sanan kamar irin zindikacin da Khomeini dinga yi ne cewa a cikin hukumar Islamiyya cewa tunda yanzu babu jinin annabi a kusa to mulki ya koma kan fuqaha'ul milla shi ne suke ce mishi wulatul faqih duk wanda idan an kafa gwamnati to wanda ake ganin shi malami a wannan addinin na zindikanci to shike da ta cewa har yanzu haka ake a Iran wulatul faqih shugaban kasa bai ta cewa sai abin da wannan malamin ya ce zaka tada malamin kuma wani zindiki ne mai danna ayyukan mutane ina fata mun gane wannan Allah ya shirye da mu shine malai yake cewa ومن هذا قد سكي أقوي عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غداة وعليه مرق مرحل لذلك تدق عائشة wanda suke kinta za ta faɗi fallar Sayyidina Ali, saboda sabai ba su kin gaskiya, za su yi sabanin ra'ayi amma ba su kin gaskiya. Kata ta ce manzo Allah ya fito yana sanye da ainihin wani mayafi murahhalin wanda aka mishi zane-zane a jiki kamar kamfara haka ko makamancin haka. Fa adkhala Aliyan wa Fatima wal Hasan wal Husain, ya shiga da Sayyidina Ali da Fatima da Hasan da Husaini a cikin wannan mayafin radiyallahu anhum, Allah ya kara musu yarda. Thumma qala, sannan yace inna ma yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira, Allah yana so ne ya tafiyar da ainihin kazanta daga barin ku ya ku mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa yutahhirakum tathira, Allah yana so ya tsarkake ku iyaka tsarkakewa. Nan ma akwai fitintunan da 'yan shi'a suka tayar game da wannan mas'ala. Wannan mas'ala na farko shine dangane da ainihin magana ta mubahara, da Allah yake cewa ainihin wato idan sun ki kafirai ko ce musu ta'ala nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al anallahi al-kabir, idan sun ki su imani an yi tija-tija kace su kira kansu a ƴaƴansu da matansu da su kansu su kafirai su, mu ba mu kira matanmu da ƴaƴanmu da mu kanmu mu ba mu zo ayi tofin alatsi ne a ce Allah ya tsine da ƙarƙa kanin mu musulmai da ku kafirai. Wasu daga cikin wawayen kafirai Yahudawa a lokacin suka fito manyan suka ce musu sam hukuma, wallahi babu annabin da zai wannan da mutane sai ya galabace su hukuma, sai ka ba a yi ba. Amma manzo Allah ya fito da mutanen shi waɗannan yace ganawa, sai suka ce ka ga yanzu manzo Allah bai fito da matan shi ba, bai zo da kowa ba sai waɗannan hudun, zaka su ne kawai ahal baiti. To lazumin wannan shi ne su ne kawai ahal baiti, to ina kuka samu sauran tukun takwas na kace 12 ne suna ina nan a wannan wurin, za su ce a ai akwai nasin da ya shigar da su ko, to irin wannan magana zaka ga mun kace to su wannan akwai nasin da ya shigar da su. In ku mutum yace a a wannan zaba shigar to shi bai shigar da waɗannan ba, ba zai yi ba. Na ba ta mafi sunan jama'a don suna cewa a imma 12 ne, to nan kuma hudu aka ji, kuma a cikin hudun uku ma aka ji don wannan kwaya ɗaya mace ce ma ba ta cikin limaman, su kansu akwai saɓani a tsakaninsu game da shin ta tantance ta shugabanci ko tantance ba, saɓani ne tsakanin can nasu nazin dikai, mu musamman ta ba ta shugabanci na am a musulunci. To sai ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karanta wannan ayar, sai suka ce ai shikenan gashi nan ai ya faɗa waɗannan su ne ahlul bayt, sun manta ayata ta taho ne gaba ɗaya akan bayani game da matan annabi sallallahu alaihi wasallama, da ba dan wannan abin da manzo Allah yi ba su sai ne ba su shiga ciki ba, ba su shiga cikin ayat ba ma ne ayat take tare da farko jama'a su da azab ne ko a yayi kulli azwajika ko wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. هكذا الأمير ماتا كتم سيكرا كتم سيكرا سيد صلى الله بعد زكاة سيكرا 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 الله يكي تشوى كتينا سوى تبير مكو دكذن تاني ياكو متانا جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم سيكرا كتشي أي أنشينا أنكم بأسي أنكنا با ذاك أنغو مغانا سوچا سوابنا كتم سيكرا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة wa atina Allah wa rasulahu, to iya na mata annabi kenan nan ko ba, to ba da su yake ba, suka ce ai nan da ahlul bayt kawai ake, daka aka ce kum aka ce kuma yutahhirakum ba ce tahhirakunna ba, kaga wannan in ka faɗi wannan agun wanda suka yi arabiya dariya kawai za mu maka, saboda dakikanci ya bayyana anan marara, kuma ba ma shakka dakikancin ku game da arabiya tunda ba ku ita da baki ba, ku ka tuma rawar sadi ba, baku san baki baku san al-irabi ba, kaga wanda bai wannan ba bai iya arabiya ba, karatun dan da iswan a haya islam baka iya ba, shine cewa asali nan akwai abin da ake ce ma ainihin mujanasa, lafazin ahl muzakkar ne a lafazi amma muannas ne a ainihin ma'ana, to idan yazo irin wannan akan bashi ya dauki hukuncin lafazin shi. Haka zaka ji a kissa annabi Musa, sara bi ahli anasa min janibi turul aymani nara ko sai yace inni a ki kum sai an da kace ba mata da auro bace me sai bace a ci kunna ba haka da kikanci inni a ki kum ita da yace amma saboda lafazin ahlu lafazi ne na sunan jam'i ba ku iya qur'ani ba ku iya larabci ba ku sai ku wazi inni atiku zan kawo muku kamar yadda ko da Hausa suka ji an ce mutum ya iyalinka ba za a ce ya matar ka ba iyalin ku ko da mata ɗaya ce a ce shekaran jiya ya aure iyali ko da Hausa ma sura ne na jinsi wanda yake wato compound ya iyalinka ba za a ce ya iyaliyar ka ba ko suka ji kuma ce suna nan lafiya bai cewa kana nan ko Hausa ba ku iya ba kenan bai bayi kawai to dan haka ahad lafazi ne na sunan jam'i wanda ke daukan duka mutanen da maza da mata amma asalin mata aure take ahadu kafin wani domin gashi Qur'ani ya nuna annabi Musa ya tawo da matar shi yana auren ya tawo ba sai ba amma yace matar shi atikum inni atikum saboda yayi amfani da lafazin ahadu kuma Qur'ani to fasara bi ahadi ya tafi da ba a ce a wannan lafazin ai damiri ake magana duk inda ahli yazo damirin shi kum ne yake ya kamata ya zama kamar yadda misali ne game da ainihin kamar ka dauki lafuzar irin na wato yadu da kuma da yahuda suka ce yadullahi maglula kaga saboda yadu kuma anan ita kuma janibin ma'anar ta yarin da janibin lafazin saboda suna ne wanda yake na mace a ma'ana amma an share harafin matantaka asalin shi yadiyun ce sai kuma da shi yadu kaga sai yace yadullahi maglula ba ce maglulun ba aka sata Umar Musa saboda sifa ne na mace ku san wannan sirrin game da alqur'ani ba za ku yi wazi ya kamata ku koma ku yi usul fiqi ku yi lugal arabiya ku koyi ainihin musalawul hadith ku koyi darabci da adabin shi tukunna sannan sai ku fito kuna wazi amma ba irin wannan wa'azin na yan takife da yan shi'a suke wa mutane a rediyo da suna ana saka su babu jan aya babu komai sai labarai kawai kowa ya iya ma inda ga mata sun yi labari Allah ya shirya mu da haka wannan ayar abinda malamai suka ce da ba dan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lullube su Aliyu da Hassan da Husaini ba falaban su cikin wannan ayar wannan ne mai shigar da su amma jama'atan aki ina fatan fahimci wannan me yasa suka shiga ciki saboda su ma a cikin gidan annabi suke bayan kasancewar su jinin shi ne kuma gidansa a cikin gidan shi yake mun faɗa ran nan haka jama'a kowa a bashi falar da Allah ya bashi dan kasuwa da fallan shi malamin islamiya soja dan siyasa mai gadi kuma a masallaci ne da liman da ladan da mamu da masu ainihin zubarwa a buta da kowa na da nashi matsayi liman bai sai ba da congregation shi ɗaya ba mamu bai sai tababu liman ba kowa da matsayin shi to amma sai a dinga daukan darajar wasu ana yaukakata har ta wuce kima wasu kuma a watsar da su in ka zo ka ce kuma a daidaita sai a ce ka ki Allah shirye da mu wannan sai daga cikin fallan suka tabbata ga sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda wanda suke da shi da ahlul bait ya tabbata gare su waɗannan falala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana ainihin umarni da lalle mu girmama su mu kiyaye mutuncin su kamar yadda mu kiyaye mutuncin alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama da haka din da aka samu wani mutum mai suna ahlul bait ya tabbata ahlul bait ne kuma yana bin shari'ar kakansa babu shakka wajibi ne akan musulmi su bashi girma na musamman da darajawa sai dai ba a bashi sadaka dan ahlul bait a kaida ba cin sadaka amma ma ki zaka je ka tarar da wasu burane akwai ahlul bait kuma amma ma cin sadaka kaga waɗannan sun buka ma da fastoci masu zuwa su ce Allah ne ya ce a basu kuɗin mutane su shige ƙarƙashin ƙasa su je su buya bayan mutane su ce sun je lahira ne ka san da aka fasoci suke faso sai ya haɗa kuɗin gari gaba ɗaya duk wanda aka taɓa mishi mutuwa sai ya ji ya ce maka dan uwanka yana can a gidan yarin lahira ana bin shi kaza za a biya kaza duk a tara ne kuɗi sai a neme shi a rasa ya shiga gidan ƙasa sai wata da watanni ya dawo ya ce daga lahira ya ce to wani an yanta shi wani amma saura kaza wani kuma wallahi kitsin hanyar ba a gama ba da ga ɗan uwan shi su karo kuɗi haka suke wuce kan mutane ka ga mai mutu waɗannan da zai zo ka ce kai ahlul bait ne ko mun ji ahlul bait sune waɗanda sadaka ta haramta gare su amma kuma a tara maka sadaka kana ci kaka canza matsayin gidanku na abin nan kakanka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shirye da mu salisan sai matsala ta uku wato falala ta uku alfada'ilul amma falaloli ga magari wanda suka shafi sayyidina Allah shi da sauran mutane faminha qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam uskul shira fa innama alayka nabiyyun aw siddiqun aw shahidun wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam suka hawo kan dutsen Hira sai ya girgiza da su sai manzo Allah ya ce kai Hira tsaya inda kake natsu wanda ke kanka annabi ne da kuma siddiqi mai gaskiya da kuma shahidi duk wanda suke kan gaba ta wuce kallon mutum uku wa kana alaihi wadanda suke kan dutsen su ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine annabi kenan wa Abu Bakr shine siddiqin kenan wa shahidun shine Umar wa Usman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Sa'd duk wannan suna kai duka su shahide ne bayan Allah wannan hadisi ingantacce ne al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin Fadailus Sahaba a cikin kitabu Fadailus Sahaba a cikin lamba hadisi na 2417 ina fata mun gane wannan wa an sa'idin wa minha daga cikin falolin kuma an sa'id ibn zaid qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daga ainihin babban sahabi sa'id dan zaid al-ansari Allah ya kara mishi yadda wannan shine sahabin da Muslim ya rubuta cewa ran da ya mutu sai da al'arshin Allah ya girgiza babban mutum sai da al'arshin ya girgiza saboda wato takeicin mutuwar shi babban mutum ne yana daga cikin ainihin sahabbai waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya basu ainihin wato lasisi na aljanna yace manzo Allah yace asharatun fil janna mutum goma ɗan aljanna ne Abu Bakr fil janna Abubakar dan aljanna ne wa Umaru fil janna Umar dan aljanna ne wa Aliyun fil janna Sayyidina Ali dan aljanna ne wa Usmanu fil janna Sayyidina Usman dan aljanna ne wa Talhatu fil janna Sayyidina Talhatu dan Ubaydullah dan aljanna ne wa Zubairu fil janna haka nan Sayyidina Zubair dan aljanna ne wa Abu Umayyah fil janna sai Abu Umayyah dan aljanna ne wa Abdurrahman ibn Auf fil janna sai Abdurrahman dan Auf fil janna ne wa Sa'd sadan abi wa kashi ma fil janna in ji sa'id dan zaid sai ce wa sahibukum fil janna shi ma mai bada labarin shi ma da aljanna ne sai sa kai shi a karshe saqil qawmi akhiruhum kenan ko an ba ka raba abinci kaga cewa mai hankali shi ne wanda ya fara da kanshi wannan kafi yan kamani shi ka ba kowa sai kowa ya samu sanan zaka dawo kanka kaga sahabban nan duk da an ce musu yan aljanna dama babu ne taba ganganci a cikin sai ce bari abin da ya gara ba Usman za Allah ya ware shi ce mishi ma darra Usmanu ma fa'ala ba'da yau duk abin da Usman ya gada ma ya aikata ma darra Usmana duk abin da ya aikata bai cika da shi ba inda mu ne mutanen yanzu jama'a ya zame ka duba ga ɗan ɗari ka fa saboda ganganci akwai salatin da suke yi wai sun ce shi wannan salatin saboda karfin shi to dole yana buƙatar zinuban da ya dinga ci in kana yin shi dole sai kana yi ka dan taba zunubi dai ya dinga samun abinci in ba ka bai dinga fidin ne akan ladanka kaga sai kana yi ka dan karkacewa kana dan ƙarya kana cin amana kana cin riba kana dan yin zina haka ka dan shagiya ka dan dai dinga karkacewa dan ya dinga samun abin da dinga fidin akai in ba ka ba kamar tsira ne in ya shigo bai samu rago abinci ba to sai hura ma goshin kafa ka dan to ka zuba gangacin ne dari ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam manhajin shi shine yana sallah haka bashi ta kumbura Aisha tace ya kake ba kanka wahala ba Allah ya ce ya gafarta maka zunubanka na da na baya ba yace bana kasance bawa mai godiya ba to sahabban nan akan wannan manhaji suka rayu bayi masu godiya an musu alƙawarin aljanna amma fa ma za'ufu wa mastakam ba su taba rauni ko kuma su kwanta su ce to mu dai bari mu jira kawai ranar lahira kaga wannan gangata haka yake wai in yayi sallah aka yi azumi ya ga bai sha ko guda ba saboda an yi kyamulai da shi duka sai ce dama an ce duk wanda ya da aljanna ne ta ko sai ya shadda ki ai mun kai muna jira aljanna dan ga azumin shekara ɗaya kai ka san mara aljanna kuwa ka san mu yadda aljanna take da shi kafin a samu sahabban nan dagewa suka dingayi malamai sun yi magana akan ma'ana hadisan nan cewa an ba su aljanna ko an ce komai suka yi babu komai kan tantafin alfawaid na ibnu qayyim sai dai kawo maganganu akan cewa a sahihiyar magana shine Allah cikin hikimarsa ya riga ya lamunce musu saboda ya riga ya san a cikin ilimin shi na kaddara imanin su ba zai bari su yi rauni ba, sai Allah ya lamunce musu kawai. Amma in ba su ba babu wanda Allah ya wannan lamunin, sai in ya cika da imani. Masu ba Allah ya kyale su, domin ga Hatibun nan yayi abin da ya kai kafirci, ya ci amanan musulmai radiyallahu anhu arda. Manzo Allah ya ce ku kyale shi. Allah ya kalli zakata wanda suka je Badar, ya ce babu komai da abin da suka yi. Ma'ana wancan aikin laran da suka yi ba zai yana ya zama wato permanent a cikin littafin ladan su, wani barna aiki bare ainihin taba shi ba. Ina fata mun fahimci wannan. Zaka sahabbai akan wannan manhajin suka rayu, ya kai dan uwa musulmi karai akan wannan manhajin, shine manhajin kokarin saddidu wa qarib. Kar kuma ka dinga ruduwa da aikin ka na alkhairi, ka dinga manta aikin ka na banza. Kada kuma aikin ka na banza ya sa ka cire tsammani daga rahama Allah. Manzo Allah ya ce gado mana lafiya yake cewa babu mutumin da zai ya tambaye shi ya kake ji ce ina fatan rahama Allah, ina kuma tsoron azabar shi. Ina kalla aiki na alheri sai ne fatan rahama, ina kalla aiki na sharri sai ne tsoron azabar Allah. Sai manzo Allah ya ce babu wanda zai gamu da Allah a wannan halin sai Allah ya amintar da shi daga abin da yake tsoro, ya ba shi abin da yake fata. A cikin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya faɗa a cikin hadisin Qudsi, bawa na yayi laifi sai ya tuna ni sai ya ce Allah ka gafarta mini, sai Allah ya ce ashe bawa na ya san ina gafarta laifi, to na gafarta mishi. Sannan kuma makasa sannan aka kwana biyu sai bawa na ya ƙara yin laifi, sai ƙara cewa Allah na yayi laifi, ya Allah ka gafarta mini, sai Allah ya ce ashe bawa na ya san nake gafarta laifi, to na gafarta masa. Akai haka har so uku, sai manzo Allah ya ce ana ukun, sai Allah ya ce a cikin hadisin kai bawa na je kai duk abin da kake so, in kai mu gafara don gafarta maka. Lokacin wannan hadisin kace to Allah ya ce dukkan gafarta, ka je kai ta ka tubar ka annuba kai gafara, ba wanda yake nifo kenan annuba kai mu gafara gobe kai ka tubar. A'a, idan ka samu kanka alladhina ya'maluna sayyi'ata bi jahalatin, ko suke aikata barna bisa kuskure, bisa rudin shedan, bisa wauta, bisa dan adanci, sai kuma sun mai tubuna min karimi. Sannan kuma da zaran sun tuno cewa su mu menene bai kamata su yi haka ba, sai su ce su tsirawa, sai su karaya, sai su yi nadama, su yi kuka, su ainihin nuna takaicin abin da suka yi, su yi nemi gafara Allah. Allah ya gafarta mana gabaki daya. Akan wannan manhajin sahabbai suka rayu, Allah ya kara musu yadda gabaki daya su. Wa minha an Abdullah ibn Mas'ud qala, daga cikin wannan kuma akwai falala wanda take gama gari. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, yace mafi alherin mutane sune mutanen da na rayu da su ni Annabi sallallahu alaihi wasallama, shine ma'anan karni an ba karna shekara 100 ba. Thumma alladhina yalunhum, sai kuma mutanen da suka rayu da waɗanda na rayu da su tabi'ai kenan. Thumma alladhina yalunhum, sai kuma tabi'u tabi'ina. A wata riwaya aka ce ana jin kamar ya ce har ma na hudu. Daga nan kuma Allah ya ce thumma yafshil kadhib, daga nan sai ƙarya ta yadu, sai mutane su fara kai sheda, ba a nemi su sheda ba, su fara cin amana, su fara kaza, shikenan kuma daga nan ba za a wayi gari ba, sai ya zama kowace rana ta fi ranar da ke kafin ita sharri, kowane mako ya fi makon da ke kafin shi sharri, kowane wata ya fi watan da ke kafin shi sharri, kowace shekara har haka har a koma ga Allah madaukakin sarki. Allah ya sa mu cika da imani. Za ga al'amari ba zai goshe ba, ya ta sake tabarbarewa yana lalacewa. Allah ubangiji ya tsare mana imanin. A takaicen takaitawa waɗannan sa daga cikin falalin sayyidina Ali, ka ji gaba ɗayan su sabban da ake tsinewa su suka ruwaito su, to da suna kyama shi za su ruwaito wannan jama'a sahabbai irin yadda suka ɗauki waɗannan maganganun da muhimmanci da Annabi ya ce a girma Ahlul Baitin nan mun karanta a nan. Sayyidina Abubakar da kanshi yake tafiya gidan sayyidina Ali neman shawara, yana shugaban ƙasa, zai nemo shi sai ya je gidan shi. Sayyidina Umar in zai raba kyauta yana ware abu mafi kyau ne ya ba Hassan da Hussein, ki ji kucin manzo Allah ne. Sai abin da ya rago ke bayan shi Abdullahi dan Umar, yana girmama su fiye da Abdullahi dan Umar dan shi wanda ya fi su malanta a cikin musulunci, yana girmama su fiye da mafi yawan sahabbai. Sai suka zo wuri, sai an ba su wurin zama na musamman, ana tattalin su, ana lelan su, ana musu gaisuwa ta musamman. Amma ba a taba samun lokacin da aka wulakanta su ba. Su ne da suka samu mulki, su waɗancan shaidan suka wulakanta musulmai. Wannan da nake gaya muku jama'a, tarihi na da yawa ne fa. Dare daya yasa aka zo aka rubuta a kofar masallaci a garin ainihin Bagadada cewa la'anallahu Muawiyah ibn Abi Sufyan, irin wannan iskace zaki suke, la'anallahu man gasaba fadaka min Aisha min Fatima sayyidina Abubakar kenan, la'anallahu man qatala Husaina la'ana Allahu man kaza, haka suka rubuta, aka rubuta wannan waɗannan maganganun. Rigima ta kaure, mutane suka ce wallahi ba Isa ba, ko suka zo cikin dare suka goge shi. Shine dai daga baya aka ba shawara cewa kai ka rubuta la'ana Allahu man zalama ahlul bait. Yago ta kan ki to shikenan, kowa yace yayi da ai Allah sai kowa suke zalunci, ko mun zaka baraka ba za mu ce ha ba. Kace Allah ya tsine mu, muke fadan maka ne. To amma kaga ba a taba jin inda wani sahabi ya fito ya tsine wa Allah ba, babu. Sai ne gingimu su ya wanda suka yi, ba a taba jin inda wani ainihin mutumin kirki daga cikin malama al-sunna ya tsine ma wani albaishi ba, kullun kare su aiki. Amma kuma ku da aiki in banda tsine wa musulmai, kuma ku ce wa wannan shine musulunci, wai shine Islam, babu shakka wannan zindikan ce da kafirci ake yada cikin al'ummar mu. Allah ubangiji ya tsare mana imanu. Sai malai ya ce ومما تميز به علي وبز به اقرانه نا daga cikin abun da sayyidina ali ya fice da su ya zarce masa'a da su sayyidina ali darimi gwarzan namiji ne an san shi da jarinta kuma ya zarce masa'a da abubuwa masu zuwa na farko yawmal khandaq ranan khandaq kuma adraka ma yawmal khandaq shine wannan yaki da kafiran duk duniya suka hado gayya ta ɗan iska suka taru wai a zo a murkushe Annabi sallallahu alaihi wasallama kowa ya koma ya cigaba da abin da yake lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka zo aka mishi wannan farmaki ya nemi shawara sahabbai me ya kamata a yi shine Salman al-Farisi Salman ibn al-Islam radiyallahu anhu yake to mu a garin mu da idan abokan gaba suka kawo mana farmaki muna yin gwalalo shine al-Khandaq za a tona rami sannan kuma ayi ganuwa kwatankwatan abin da ake nemi sunan ganuwa ya zama akwai rami sannan kuma akwai ganuwa babu yadda rai mutum ya iya takawa ya hauya kama to shine ake ce mata gazwatul khandaq domin an ji haka wannan ramin an sha wahala wajen hakin wannan rami aka haka aka ga dutse aka tafasa shi aka rase da rai aka zo aka kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gida ya taho yana zuwa da ya dauke katirin ne bismillah da ya sarwa dutsen kawai dutsen ya tarwace gaba daya yace Allah yana mini mun ci farisa mun ci rum sai muna bakai suka fara kallon aka ce kaji muna nan an tare mu yana cewa mun ci farisa da rum azan munafiki bai da imani da ma to a wannan ne wata kisa ta faru ta wata mu'jiza akwai wata mata su Haimatu bintu Mas'ud al-Ansariya matar Jabir dan Abdullahi wannan da ya auri bazawara din to wannan bazawara wata mutum ya kirkice sabiya ta je mujin da zuciya naga manzo Allah yana jin yunwa ba a samu abinci ba cikin shi ya dade yake to ga wata ya akuya yanka mana ita ga wannan sauran ragowar gari bari ai maza a hada kullu a mishi waina sai ka je ka kira shi zan mai farfesun wannan akuya da kuma wannan waina ɗan kadan sai ka kira shi sai bai da wasu daga cikin ɗan na gaba gaba haka manyan komandoji sai zo su ci abinci a nan gidan ka fada mai fa a sarrance ka kowa yi da abincin ba zai isa ba idan shi kuma idan ya siranta manzo Allah ce Allah manzo Allah mata zace ce kaza 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 zan ce alhamdulillah manzo Allah na miki akon sai ya shela ya zama a tafi gidan Jabir ta abuci mutane ne kuma 500 Jabir ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'amari ya riga lalace an san matsala shine ruga da gudu yaje ce mata wallahi ga manzo Allah na ya taho da dukkan mutane sai ka ganka ko an ce ka ga mushi a sarance ta sarance na ga mushi kin san shi bai da rowa sai ya ga kowa suka fara rawar jikiya za su yanzu manzo Allah da ya bai fuskanci al'amarin hankalinsa ya zaki ce kar ku damu ki bar tukunya akan wuta tukunya farfesin tukunya tadda ma a batta manzo Allah ya musu tofin addu'a yace a ci gaba da tuya haka aka ci gaba da tsayawa nan ana zuba mutane suna ci kullun nan yana karuwa ana zuba musu farfesin nan kowa na sha iya san ran shi farfesin nan bai kare ba kullun nan bai kare ba sai da kowa yace an akhirin haka mai riwaya yace hadda na karshen su yace ya koshi manzo Allah kenan sarkin mu'jiza radiyallahu anhu sahaba wa sallallahu alaihi wasallam sai da kowa yace ya koshi kamar da aka zo ne da ruwa haka tulu guda za su yi alula manzo Allah ya dauka ya kurkura ya zuba a ciki ya mayar ya sa ni shigaro yace kowa ya diba rindina soja gaba ɗaya sai da kowa ya diba ya cika jarkashin ta tafiya ta sojoji suka sha suka yi wanka wasu suka yi kwaskwarima kowa ya abin da ke da wannan ruwan da ya rugu ba yadda ka san yana bulbulowa daga water bowl jama'a to irin waɗannan su ne abin da ya kamata ku dinga faɗa ya koyan ɗarika ba falala ta ƙarya ba wannan duk sun tabbata manzo Allah ya da falala iri iri ku je kan tantafai ingantattu ku je kanta littafin ainihin wato khasais Mustafa na ainihin Imam al-Suyuti, ku kanta littafin dara'irun nubuwa na ainihin wato Malam Baihaqi, ku karanto a shifa Allah ku itacewa in ba ka ba ku nesa da ita. Allah shi da mu suranan Khandaq an samu wani abu da ya faru shine yaƙin ba a yi shi yaƙi a zo a gani ba, dan daga ƙarshe Allah ya ainihin wato tarwa su kafirin, Allah ya tarwa su kamar yadda ya ba da labari a cikin Ahzab. Sannan kuma Allah ya ainihin wato sawa manzon shi da jama'ar shi aminci, amma an yi mubaraza irin fitona fito din nan. Sai na riya daga cikin suke mubaraza a ranar shine ake ba mu labari anan cewa kharaja yawmul khandaki limulakati Amr ibn Abd, Amr ibn Abd Wudd ya fito shi sayyidina a ranar dan gamuwa da wani babban kafiri mai suna Amr dan Abd Wudd, bawan gunki kenan ko. Fa qala ya Amr kunta ahadta Allah alla yad'uka rajulun min quraish illa ahadu khullataini ila ahadu khullataini illa akhadhtaha minhu, kai alqawari na ji labarin an ce kai maka kanka alqawari cewa in dai wani a cikin qurayshawa yake ka fito ko kai ko shi shine ahadu khullataini ko ya kashe ko kashe shi ka ce sai ka fito, to gani ka anya ka yace eh. Fa qala lahu ajab, sai qala ali fa inni ad'uka ila allahi wa rasulihi lillahi wa rasulihi ila alislam, ina kiranka zuwa ga musulunci. Fa qala amru, sai amru yace la hada taji bi zalika, bana buƙatar musulunci ba, sai na musulunta ba, ni kafiri ne kenan ko, inji shi. Qala ali, ali yace fa inni ad'uka ila alnizal, to ka fito mu yi kashe in kashe ni da kai, ka fito mu yi kokuwa mayaka. Qala lahu, sai yace lima yabna akhi, dan me zaka ce haka ya kai dan uwana, yana ganin Aliyu wani karamin yaro ne sarawa san kira mutun da haka, in kai sa'an uban sai ka ce mishi ibnu akhi, kamar yadda shi kuma sai ya ce maka am. Fa wallahi, yace na rantsa da Allah ma uhibbu an aqtulaka, ba na so a ce ni na kashe ka. Fa qala lahu Ali, sai ya ce walakin ni wallahi uhibbu an aqtulaka, ni kuma kaunata a ce ni na kashe ka wallahi. Fa hamiya amu, sai amuri ya kusata, wannan kafiri ya ji bakin ciki, wannan yaro yake mun wannan tsagiranci inda zalika. Fa qatama an farasihi, sai ya duro daga kan dokinsa. Fa aqarahu, ya sare dokin da wuka kawai ya kashe shi. Wadaraba wajahu, ya watsi da doki ya buga dokin da kasa ya kashe dokin kawai saboda ba gudu kenan a kasa za'i. Sai ya ce thumma aqbala ala aliyin fatanazala, sai ya fuskanta sai na Ali, suka fara kokuwa suna fada wata jawala, suka dinga kewaye wajen. Fa qatalahu aliyu, sai na Ali ya kashe shi da karshe. Wa kana amrun qad qala, da amr ya cika baki wata waka yana cewa wala qad bahaftu minan nida'i li jam'ihim hal min mubaris wa waqaftu id jabana al mushaja wa kayfa al qarn al munaji wa lidhaka inni lam azal mutasarri'an qabla al huzahir inna al shaja'ata fil fata wal juda min khair al gharais, yace wala qad bahahtu, ce wallahi na cika baki na yi kuri minan nida'i, da irin kirarin da nake ina kiran jama'a li jam'ihim ga taru, ina ce da su hal min mubarik, akwai mai fitowa, akwai wani jarumi ya fito, ko qaftu id na tsaya a lokacin da jabanan mushajjir wanda yake mai kara musu kwarin gwiwa san kiran su ma ya ji tsoro, mawqifal qarnil munakhir, ni kuma na tsaya inda ka san kaho na tsaye kawan ainihin wato dabba wadata kai farmaki bana sun kuyawa. Wali zaka inni lam azal, ita kuma akan wannan magana ina nan akan ta cewa na ce wanda ya isa ya fito mutasarri'an qabla al-huzahi, ya fito ni ina nan a gaba, ina gaban qibala al-huzahi ko ina gaba na fuskanci bala'i. Al-huzahi jam'i kalma ne na ainihin huzhuza, wanda shine bala'i, yace ni ne a gaban bala'i, inji shi shine ejin din bala'i kenan. Inna shaja'ata fil fata, yace dan ita jarinta a wajen saurayi, wal juda da halin girma kyauta, khairun min al gharai, min khairil gharai, na daga cikin halaye mafi daraja. Dai fadi wannan faradda alaihi aliyu qaidan, sai na nemi mishi da matan yace la taj'alan la ta'jalanna faqad ataka mujibu sautika ghairu hajj, ke kaje da gaggawa ga wanda yake amsa magana ka yazo maka ba da gazawa ba,
fi niyyatin wa basiratin, a cikin niyya da kuma akan hankali na nake, bana wata irin taka. Wasidqu munji kullu fa'is, da kuma gaskiya wace ke tsirtar da duk wani mai cin nasara. Inni la arju an uqima alayka na'ihatul janais, ni ina fata na zama sanadiyar da za a tsayar maka da zan sa mata masu kukan mutuwa su maka kuka, ina sanadin kukanka, mutuwa kukan mutuwan ka. Min barbatin najla, zan maka duka wanda yake mai karasa ka, mai kashe ka. Yubqi zikruha indal huzahi, wanda za a dinga labarin dukan nan da ran masa ran ran maka, za a dinga labarin jinsu da ake labarin wani bala'i, ba kace kai dan bala'i bane, to saran ran maka duk zai labarin bala'i sai an kawo kwatance da shi. Wannan daga cikin mawaqin na sayyidina Ali wanda ya faru yauma ainihin wato yauma Khandaq. To ina ganin karatu ya karatu, amma za mu kwana nan insha Allah. Banji ba sai matashi ya ci wancan yomu Khandaq, sai mu tashi akan yomu Khaibara idan mun zo insha Allah. Abinda muka faɗa ne, muna fata Allah ya ba mu ladan shi, Allah ya gafarta mana kurakuran da suka faru gare mu, Allah ubangiji ya tsare mana imanmu, ya gyara mana tarbiyyar iyalanmu da ƴan uwanmu da ƙasarmu. Allah ya kawo mana gyara a ƙasar nan dangane al'amari na tattali da siyasa da zamantakewa da tsaro da sauran al'amuran rayuwa da addinin mu. Allah ya sa mu cika da imani. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.